Daga muryar Amurka a Washington DC.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da mu. Shirin yau da gobe kuke sauraro, shirin matasa daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ga masu sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar, suna iya samun wata tashar VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya, duk a Jamhuriyar ta Nijar. A can kuma sun kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu ta Alpha Radio. Za kuma iya sauraron mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. Suna na Aisha Mu'az. A duk ranar Juma'a, shirin yau da gobe yana yada zango ne a jihar Kaduna a tarayyar Najeriya tare da wakiliyar mu a can, Binta Ibrahim, wacce za ta karɓi ragamar shirin daga nan. To sai a sake gyara zama. A ci gaba da sauraron shirin yau da gobe.
Masauraro, barkanmu da sake sadar da ku a cikin shirinmu na yau da gobe. Shiri don matasa. To a yau za mu tattauna ne akan siyasar mata da matasa a Najeriya. To kasar Amurka dai ta zama tamkar madubi da kasashe masu tasowa ta fannin demokradiya, a yayin da a halin yanzu ita kasar ta Amurka take cikin yanayin zabe tsakanin mataimakin shugaban kasa Kamala Harris da kuma Donald Trump, tsohon shugaban kasa wanda ya dawo a karo na biyu. To gwamnatin demokradiya da gwamnati ce da jama'a suke taruwa su zaba domin kansu, wanda kuma suke wakilta wayanda suka yarda da su domin su jagorance su. Idan muka duba kasashen duniya kamar Amurka da ta zamo tamkar madubi ko kuma fitila wurin haska harkokin mulkin demokradiya, kasa kamar Najeriya tana koyo harkokin mulkin demokradiya ta ne daga kasar ta Amurka. Ko da yake har yanzu mata da matasa suna rarrafe ne a demokradiya a nan kasa Najeriya. To koya ake aiwatar da tsarin demokradiya a Najeriya, musamman idan muka yi dubi da bayar da dama ga mata da matasan su shiga a dama da su a fagen siyasa, kamar yadda muke gani a Amurka, inda a halin yanzu ake babban takara na darewa kujerar shugaban kasa tsakanin mace Kamala Harris da kuma Donald Trump, tsohon shugaban kasansu. Idan aka yi la'akari da yadda demokradiyyar Amurka take bayar da dama ga mata da matasa, misali ko da a yanzu an ga yadda mace Kamala Harris ta zamo ita takarar kujerar shugaban kasa na Amurka a babbar jam'iyyar kasar, wato ta Democrat, da wasu damarmaki da cikin mata da matasa da suka samu damar shiga a dama da su a Amurka. To za a iya tsammanin ganin haka a Najeriya kuwa? Mun tattauna da 'yan siyasa maza da mata akan yadda suke kallon irin damar da suke samu a fagen demokradiyyar kasar. Na kuma tuntubi malami mai fashin baki Dr. Sadi Garba na kwalejin kimiyya da fasaha da ke nan Kaduna, inda ya mana fashin baki akan makomar siyasar mata da matasa a Najeriya. To sai ku biyo domin jin tattauna da muka yi da 'yan siyasar.
Ta cikin ajin namu muna tare ne da
sunana Honoru Maria Samuel Dogo, Publicity Secretary na jihar Kaduna PDP. Tsohuwar yar majalisar House of Assembly da kuma former commissioner so biyu a jihar Kaduna Women Affairs.
To barka da zuwa cikin wannan ajin namu. Sai kuma Hajiya.
Da sunana Saratu Abdulaziz, SA na gwamna on stakeholder relation, wanda suke da ruwa tsaki a jam'iyya.
Suna na Samsa Abi Sufi.
To barkan ku da shigowa nan zauri. Mu yau muna so mu ne mu dubi zuwa ga irin siyasa da ake gabatarwa ko kuma ake gudanarwa a wayansu kasashe na shugaban kasa a Amurka inda a karo na biyu a samu mace da ta tsaya take takara da alamun ita ma za a goga da ita wato Kamala Harris tare da abokin takaranta Donald Trump wanda ya kasance shi ma tsohon shugaban kasa ne wanda ya sauka. To ana kuma hangar wani abu ne za mu iya koya daga irin damarmakin da demokradiya ke bayo mata da matasa don a dama da su a harkar mulki a kasashen da suka ci gaba musamman kaman Amurka wani abu ne za ku iya gadi kuma ku koya a ciki.
To kamar ni ina iya dubawa kuma za mu iya koya daga siyasan Amurka. In kin duba sai kika cewa har za su iya bar mace ta kai matsayin takarar wannan kujera din ba kaman mu a nan kasan mu na Najeriya ba. Za ki gan cewa in ma mace ta fito tun daga primary election ma za a dasa ta balle ma ana maganar kujerar president ne. To wannan ya nuna cewa America sun riga sun sha gaban mu kuma mu ma a nan kasan mu Najeriya akwai wasu abubuwan da ba za mu iya yi ba saboda addinin mu ba zai iya bar mu mu sake kai kai sai mu yi abubuwa ba musamman kamar yanzu a ce mace ta zama shugaban kasa a Najeriya. To gaskiya abu ne mai wuya wanda za ta iya yi shi amma kuma ana iya ba mata dama su nema su zama ko mutum ya nema takarar gwamna ko ya nema takarar senator da sauran abubuwa amma shugaban kasa ina jin ba mu riga mu kai wannan lokacin bakila a wo mutukuna.
Mana sadu barin tawo kanka siyasar Amurka ta zama kaman wani madubi ko kuma fitila wanda mutane suke ko in ci kasashe suke haska alƙiblar siyasar su da shi. Musamman kasashen Afirka yanda a halin yanzu ma ana cikin zabe ne a Amurka wanda akwai yan takara guda biyu wato Kamala Harris wata ke mataimakiyar shugaban kasar na yanzu da kuma tsohon shugaban kasar su wato Donald Trump wanda yake dawowa a karo na biyu domin yin wannan takara.
To jama'a assalamu alaikum. Mafi yawa kamar yanda kika faɗa muna daukan al'ada ko kuma koyi da yanayin Amerika a demokradiyance amma mutiyawa idan kika lura a nan Afirka ko ma in yi reference da inda nike nan Najeriya za ka ga mata da matasa ma ba sa samun irin wannan damas duk yunkurin da suke yi za ki ga saboda idan kika dauki ita siyasa musamman a nan Najeriya mafi yawa addini da bangaranci ya zo ya yi tatutu a cikin ta. To shi yasa mafi yawa ko mace ta tsaya takara za ki ga ba za ta iske kaiwa labari. Misali ai an yi mun gani kuma a takarkarun da suka gabata musamman kamar na shugabancin kasa ita wannan Madam Sarah Jibril ai ta taba yi har karo biyu. Akwai zaben fidda gwanin da aka je ma za ki ga ƙuri'a ɗaya ta samu ko ba gane ba. Yau idan kika duba da America yau ita wannan mace ita ta yi mataimakin shugaban kasa karshe ma shi shugaban kasar da kanshi ijin yi takara a jam'iyyar tasu kuma aka ce ita ta maye gurbin ta ta yi takara kuma muna gani yanda take samun goyon ba saboda su a can America suna diba wani irin ci gaba za a kawo kuma mafi yawa a yanayi mu mukan dauki mata suna da tausayi ko ba gane ba da kuma damuwa akan hali yau ko akan kula da iyali ne da sauransu. To kamar yanda nake faɗa miki matsalan mu ɗaya ce a nan Najeriya ko kuma Afirka shine bangaranci din nan musamman Najeriya da addini da ya shigo ciki saboda ko a nan Najeriya zaki ga ai matan sun dan samu damammaki a baya kaman takarar gwamna haka wanda daga shi ake farawa akan kwazon mutum wani ya tafi sanata wani ya tafi shugabancin kasa. Misali a Taraba kaman maman Taraba kin ga ta tsallake zaben fidda gwani har an je takara na gama gari da ita wanda ma an ta zargin cewa ita ta yi nasara ma a zaben aka tafi kotu kuma kin ga yanda abu ya faru. Haka Adamawa idan kika dauki Binani ita ma ta tsallake zaben fidda gwani har ta je zabe na gama gari wanda da yawa kuma al'umma sun zuba mata ƙura wanda ma an sha kyautu da san cewa ita ta ci wannan zabe aka tafi kotu kuma abin ya zama yanda ya zama. To ina ganin a Najeriya kila an dauko hanyar da nan gaba mace za ta iya yi kuma za ta iya rikawa muddin muka cire ita wannan siyasar ta bangaranci da kuma addini kawo mu dubi ci gaba.
Assalamu alaikum. Ita in kin lura London America
kowa yana so ya koyi da ita
hakane
lardi ne da take ban kasa rayuwar mutum kuma ake kashewa kowa yana sha'awa koda ba aka koda ba a wuce ta ba a zukan kankan da ita to labudda shi in an ce maka harkar siyasa ita a duniya inda zamu lura ba mace ba namiji saboda kowa yana bada nashi gudunmawa kuma kowa sai da shi balle kuma mu anan kasar mu Najeriya matan ne suke da ƙuru'u sosai
hakane
ko matan suke bani guduma suke kawo abinda mazan su basu yi ba
kamar me kenan
yau wato yanzu misali mace aka ce ana zabi mace ne ake sa ba a taba sa namiji a kambasas ba kambasas sune masu shiga su tintuba a cikin gida
gida gida
mata ake sa su kambasas saboda kato dai ba zai shiga cikin gida yace a fito da mata
musamman arewa
musamman arewa to shi yakan kawo dalilin datsewar mace cewa an dauke ta ne kawai ababen da za a amfani da ita a cimma nasara to amma yanzu alhamdulillah mun gode Allah kai ya waye akwai fahimta an samu karin ilimi an lura ma cewa mace ce take da karfin imanin da za ta ce bari a raba shi mace ce take tunanin wane ya taba taimaka mata barin kirawa ne shi ma ya dandana ko kuma ayi da shi namiji shi yana da izza da iko cewa ai a bi shi mace kuma tana kawo kyautatawa cewa ya cancanta wannan ya kamata ayi da shi muna godiya ga irin budewar zuciyoyi da aka samu dan sai zuciya ta bude kake sani me kitin
ka
fara fahimta da wayewar kan cewa ashe mace ma takan taka rawa fiye da dan namiji to dan gaskiya muna cikin wannan kuma Amurka muna so mu yi dubi da ita duk wani abu zaka je kowa yana tashi da yar visa shi kuma yana so ya je America in ka je America kololon wayewa ne da fahimtar rayuwa ta sami ka to tunda America ta iya bada mace daman ta fito a matsayin takarar shugaban kasa to ba mu tunanin cewa mu ma za mu kasa wannan a nan Nigeria
kamar yadda kika faɗa cewa mata su suke da gudunmawar kawo kura da kuma yakin neman zaɓe ga duk wani namiji ma da zai tsaya ko kuma ya kai wani mataki a shi siyasa to Amurka kuma tana ba da damammaki musamman ga mata ga matasa din wurin samun yan majalisu tun daga na yanki har zuwa na jiha da kuma na tarayya yayin da in aka duba irin abubuwan da muke da shi a Najeriya za ki ga kalilan ne ake da su a matsayin sanatoci ko kuma yan majalisa na tarayya to idan ko aka dawo majalisa jihohi wanda abu ne wanda zaki sha mamaki idan aka ce miki arewacin Najeriya a Kaduna dai an ce kwara dai so wannan abu ne wanda yake nuna cewa har yanzu dai akwai wani gurbi da mata ba bari sun cika ba ba ku shirya bane ko ko har yanzu dai akwai dar ne
ita mace yar wata a yanzu ni da nake da ke a kuma inda muka samu rauni kenan ban so ki wuce ni ba ki so ni ma in
wuce wato muna da kishi
muna mu ka mu ne abu mu ne matsalar kanmu ba ƙarya bane mace ita ce matsalar kanta da yau za a ce an waye da mace za ta fito ta daga tuta a samu 100 biyo ta wallahi mu za sai sun zama abin tausayi saboda mu suke amfani
kamar da nayi miki bayani siyasar America da siyasar Nigeria muna koyo ne kuma kamar da ita Hajiya ta riga ta yi bayani zaki gane cewa a Nigeria fa sai an ci gaba da wayar da ido kafin za mu kai nan gurin ba mu kai ba muna cikin tafiya ne kuma wannan tafiyar shine har ya kawo ga yanzu ana iya samu mata na fitowa har su samu matsayin da ake kira senators da kuma house of reps dama ba mu da su gaba daya ina ga ana cin gaba yanzu dai haka ido ya fara budewa kuma mu matan ba za mu zo na ba dole ne mu ci gaba da bude ma mutane ido mu nuna musu ba wai muna neman mu yi gasa bane da su a muna so mu kawo kasar namu ne ta gyaru kamar da ita Hajiya ta faɗa mace ta fito sai kuma komai lalacin mace in kina a kujera a matsayi to zaki so mata da matasa duk wanda suke yawanci su masu kanu su taba ba zaki taba tashi cewa kin guje mutane gaba ɗaya ba ban mu ba kamar mazaje
amma yanzu Hajiya take cewa matan ba sa son a fi su ba sa son zarce su
akwai wannan kishi na mata da mata akwai kuma irin wannan fahimta na maza cewa in aka ije mace da kin je son daya mutane sun fahince ki to gudun ganin cewa kin sha gaban su kuma namiji yana gan bai son mace ta sha gaban shi in kika duba wurare da dama da aka ba mata dama sai rawa a za a gani kuma wannan na damu a ce jihar Kaduna ga baki daya ba mata ba su yi fam ba 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 su yi takara ba amma mace ɗaya muke da ita a nan jihar Kaduna wancan karo ma da aka gama wancan zubi da aka yi na state assembly mace ɗaya muka samu su samu comfort wannan karo ma mace ɗaya muka samu daga lere local government to ba wai matan ba sa fitowa ba kuma ni ban yarda cewa ban tunanin cewa mata ana ba su abu ne a settling din su cewa a ku janye ko wani ba suna kai iyakan kokarin su
me kuke gane yake dakile yunkurin da mata suke yi na shiga harkar siyasa
wallahi zancen kuɗi ne don ko kana so ko baka so akwai zancen kuɗi a siyasa zaka iya fita campaign baka da kuɗi ne wanda zaka dauka motoci abinci da za a ci ruwan sha zaka ba matasa sai kana da kuɗi to irin wannan kuma yana kawo mana cin baya saboda akwai namiji yanzu da wani zai iya dauke shi kawai kai tsaye ya ce mishi zo ka shiga takara zan sponsor ɗanka amma mu mata in wani namiji mai ce miki bari in taimaka miki to sai dan a bata ka a siyasa sai san al'alin maka alaka da wannan mutumin da ke taimakon ka an kawo su maganganu da ba daidai bane to sai suna amfani da irin wannan damu suna dace mata to mata kuma ba su da karfi ruwan ba za su iya tsaya har ka danga an kai ga cin nasara ba
bari ki ji ai yanayin siyasa ita kasance musamman Najeriya mafi yawa abin ya gurbace kudi sun fi tasiri akan waye kai wannan shine yake kawo ma mata rauni wurin yin takara to da irin haka ake dankofar da su ya zamanto cewa ba sa samun dama a matsayin mu na matasa duk irin kokarin da muke yi kenan mata da matasa su samu dama walau ko za a samu canji ga ita kanta demokradiyyar ta kasan ko kuma da su kansu jam'iyoyin gaskiya mafi yawa mata da matasa suna samun rauni a yanayin yanda ake gabatar da zabe ko kuma demokradiyya a nan Najeriya mafi yawa ana barin su baya
to bari mu dawo kan ita siyasa ta Amurka wanda ana kan fafatawa ne menene ra'ayinku akan wannan fafatawa da ake yi a tsakanin wato mataimakin shugaban kasa ne yanzu wato Kamala Harris wadda ake ganin za ta tabuka abin kirki a wannan zaben sannan kuma da abokin takaranta wato Donald Trump wanda yake shi ma tsohon shugaban kasa ne wanda shi ma yake da magoya baya a cikin kasar
gaskiya abin da na gani insha Allah wannan karan dai mace za ta yi abin gani muna fata
har ya mu Hillary Clinton ta taba takawa
ta taba takawa kuma ke ma kin san Hillary danne ta akai abubuwa da
ban sani ba madam
ai yayin da muka ga miki abin da ke faruwa a Najeriya zai tsallaka saboda san rai ya faru a America
mu dai muna addu'a Allah ya bata wannan kujeran saboda Allah ya bata wannan kujeran akwai police da za ta kawo wanda kuma dole ne wasu police Najeriya za ta iya koyo da sauri akan wannan police kamar da kika yi magana mu da Hajiya yanzu mun shiga siyasa ne kuma har mun kai inda muka kai akwai wanda kuma tasowa ne suke dole ne mu mentoring din su mu gan cewa sun kai ga irin mu to mu da ita yanzu mun ga mun zama jigajigai a cikin wannan abu ba mu da tsoro ko menene mun za mu dauka to wanda suke baya muna encouraging din su ne cewa su fito kamar yanzu Allah ya ba matan nan sa'a mu dinnan ma a Najeriya za mu yi wata gangami har an koma sai mu yi ma don mu nuna ma duniya cewa muna supporting ɗinta a nan America saboda haka nan muna mata fata kyau fatan alheri saboda in aka bata wannan abu to policy da za ta wanda zai shafi mata har Najeriya za a kawo da ci gaba ne ba ci baya bane
komai na duniya kisan ne lokaci ne dama an faɗa mu hakunci ai mawadaci ne tafi a sannu zaka je ai gaskiya ne sauki kake dai wai na zaka je ne kafa kaman da shi da za mu aiki shekan ne idan kai tunani ai shekara ma kwana ne sannan yau da gobe dukkan ni shi na Allah ne komai kake so iya hakuri zai zo lokaci ne akwai adashi wata babba kware sarki ne waje yace duk sawawa da gaskiya wane maza lura da harshen ka alƙalin zance ne kafa kaman ta kowa a gidan su sarki ne naji an ce tuwon girma miyar sa na nama ne kowa a duniya da irin baiwar sa ka gane wani shi malami ne wani shi kuma mawaki ne wani dan kasuwa ne wancan kuma gini ne
to sai dai a Najeriya an dade ana kokawa kan yadda ake tafiyar da demokradiyya ta kasar wacce take cewa tana kwafowa ne daga yanayin tsarin mu demokradiyyar Amurka musamman idan aka yi la'akari da rashin bayar da dama ga mata wanda sai dai a ganshi a rubuce amma ba a zahiri ba ga mata ga matasan kasar ba kamar yadda ake gani a Amurka ba to Dr. Sadi Garba malami a kwalejin kimiyya da fasaha da ke nan Kaduna ya ce makomar siyasar mata da matasa yana tangal-tangal a Najeriya ya ce rashin kuɗi yana ɗaya daga cikin dalilan da yake kawo tangal-tangal a siyasar mata da matasa a Najeriya
sunana Malam Sadi Garba malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta Kaduna a Kaduna Polytechnic to abin da zamu ce makomar siyasar mata da matasa a Najeriya gaskiya makomar ba abu ne mai kyau ba ganin yadda har yanzu su tsofaffin yan siyasa masu shekaru da yawa wanda suke kuma da kuɗi a hannunsu sun danna fagen siyasar saboda haka kuma tunda siyasa yanzu akwai rumo a ciki to sai dai matan da mazan da matasan su tashi tsaye su kwato ma kansu inci amma yadda tafiyar ake kin ga a kaidar ma da ministoci an ce akwai 35% affirmative action kashi 35 na ministoci zama mata ne to amma wannan gwamnatin najin bata wuce kashi 10 zuwa 11 ta bayar na mata ba so kin ga wannan ba kin ga ba su shirya ba kenan saboda haka yanzu babban cikasin da mata suke samu shine bangaren al'ada ta garruka da yare da kuma wani hani na bangaren addini da ya hana mata da kuma talaucin matan da muncin matan siyasa a bace da ke bukatun kudi mai yawa to kaga akwai matan da suna da kudi amma ko ba su shirya kashe kudin ba saboda haka akwai matan amma dai mafi yawa matan ba su da kudin da su yi takarar siyasa haka da su wa matasan saboda haka abokan ko campaign za a yi ko poster za a sa ko zuwa za a yi yawuce zaki ji an ci ana fan ma da za a siya na jam'iyya sai ji an siya fan miliyan 10 miliyan 20 miliyan 50 to mata ne suke da wannan kudin
to akwai wani abin da za a iya koyi ko kuma za a amfana da shi idan aka duba da yanda yanayin siyasar Amurka take
eh akwai abun koyi
da mata take ba mata
da suka ba mata su ma dai ina ganin kusan wannan shine karo na biyu ko uku da aka ba mata dama din ta su sai takara har a matsayin shugaban kasa yawa saboda haka a cikin dade a siyasa shekara 250 kin ga bayo bane mu ko yanzu shekara 25 muke magana saboda haka mu za mu kai wannan matsayi nan gaba ai mata suna fitowa ana zaɓar su a yan majalisu chairman din karanin ko ministoci commissiononi da inda wanda ake zaɓa da wanda ake naɗawa yan majalisu na jiha to aka ci gaba da haka abinda da yake so yanzu yan matan su samu empowerment wato samu zama da kafafun su ya zama suna da kuɗin kuma sun shirya za su shiga siyasar kuma su kudura aniyar cewa ba za su mai mata kurakuran da su mazan suke yi ba to wannan shi zai sa a gwamma ce gara macen da namiji amma ba kar su yadda su yi kuskuren da waɗancan mazan suke yi a gwamnati.
Madalla kafin mu yi sallama da ku masu sauraro za mu leƙa ɓangaren kwalaba.
To masu sauraro a fagen mu na Genshar Girke yau na tare da Hawwa Usman wacce za ta kawo mana girki mai Hawwa take tafa da shi ne a yau.
Stuffed masa.
Wato wanda aka cinkushe shi da kayan dadi da kayan aramashi.
To waina dai wanda ake sa nama a ciki.
To.
To abinda muke bukata idan zai mu wannan masa. Muna bukatar nakakken nama, muna bukatar shinkafa, muna bukatar yogurt ko kuma nono mai kyau. Muna bukatar yeast, muna bukatar albasa. Muna bukatar kayan miya kamar tarugu, albasa. Muna bukatar citta, muna bukatar tafarnuwa, muna bukatar siga, muna kuma bukatar gishiri.
To shi duk kuma waina ce nan za a yi na kuma shinkafa?
Waina ne shinkafa.
Amma nan waina ita ana cin ta da miya ne koko ita kanta kankin kanta ta isa kanta?
A'a haka ake cin ta. Za a iya cin ta da breakfast a dan sha da ruwan Lipton haka.
To muje zuwa Hawwa wannan kayan dadin da na kusa a yi ta ne ma in koya.
Da farko dai idan za mu yi soft masa za mu zo za a ji shinkafa kaman gwangwani hudu hakan nan.
Idan kaman gwangwani.
Idan kaman gwangwani hudu mutum zai yi za a ji shinkafa wato shinkafan tubarin shinkafa. Idan aka ji kata za a bata dai ta jiku daidai yadda za a yi waina. Idan ta jiku sai a zo sai a tsane ta. A wanke ta dai a tsane ta. Sai a nika ta.
Wajen jiƙaƙƙiyanta ke nan kusa zai yi ce nema.
Ina jiƙaƙƙiyanta. In aka wanke ta za a zuba da fafan shinkafa shi kuma da fafan shinkafa muna buƙatar kaman kofi ɗaya. Amma ba babban kofi ba. Kofi dai ɗan
ƙaramin kofi. Kuma suka ce gwangwani hudu. Ita ma gwangwani ɗaya?
Gwangwani haka kaman gwangwani ɗaya. Ake a dafanta gwangwani ɗaya ba wai kafin a dafa ba.
Kuna gane kuma a dai ɗebo dai ɗan kaɗan haka.
Ɗan dai 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 da yawa ba. To sai a zuba yeast a ciki. In kuma mutum bai da bukata optional zai iya sai bayan ya nika sannan zai zuba yeast. Sai a nika. So idan aka nika.
Za ka dawo daga nika.
In aka dawo daga nika. Sai mutum wajen nika mutum zai iya saka albasa. Wani kuma zai iya bari ya yayyanka ta.
Wani yana son ya zanta a kari wani kuma ya baya son ya zanta yake so.
Yadda dai mutum yake bukata. In aka dawo daga nika to sai a zo sai a zuba yeast. In aka zuba yeast.
Wanda bai sa a lokacin nika ba kenan.
Ga wanda bai sa a wajen nika ba. Sai a zo sai a sa yogurt kamar shi ma dai kamar gwangwani daya adadin.
To ina iya sa yogurt din sai da na kanti koko dai madaran shanu ake so.
A'a mutum zai iya sa yogurt mai kyau zai iya kuma saka nono mai kyau. To idan aka saka sai a jujjuya sai a bar shi ya sha shi. To daga nan za mu dawo kan naman. Kafin ya tashi. Shi wannan naman za a zo za a dama yana ƙarƙe ne. Za a saka shi a wuta. In aka saka shi a wuta za a ɗan saka citta da tafarnuwa. da albasa za a yanka albasa da sinadarin dandano da dan kayan kanshi haka wanda zai kawar da wannan karin na nama da gishiri in aka saka sai a bashi dan tafarfasa idan ya tafasa ya ruwan jikin shi ya tsane sai a zo sai a zuba mai a ciki in aka zuba mai to dama ya kake albasa mutum na gefe zai zo sai ya zuba a ciki sai ga miya a jujjuya shi ya jujjuyi sosai in ya soyu za a bar shi da yadda za a iya dan dunkula shi haka ya dan yi bol
shi naman
kenan za a yanayin adadin yadda za a bar shi wajen juyawan ba tuwon suyan za a bar shi ne irin yadda zai zama za a iya makin bol da shi
shi naman wannan da kashe
shi wannan soyayye naman da
kashe kuma da kashe nama to za a soya shi
that means ba za wai a soya shi ya kai kaman jambin nama ba saboda in ya kai haka ba zai dunkula
kaman ba shi tsoro za a yi kenan
za a bar shi wan aka zo sai a yi dan huci sai a zo sai a yi makin bol din
kanana kanana
in kanana kanana ba mun ya ba za a yi sai a aje in aka aje sai a dawo sai mu dawo kan
shi wancan
kullu namu da muka saka shi ya tashi muka dauko zamu saka mishi zamu yayyanka albasa ga wanda bai saka albasa ba a wajen nika sai a saka dan shuga gishiri sai baking powder tunda sashin da aka yi a ranar mai biya yi tsani in aka sassaka sai a jujjuya sai a zo sai a dauko tanda sai a sa ta a wajen to kun san ita waina ba ta son wuta da yawa kuma ba ta son wuta kadan daidai in aka saka sai a saka mai in aka sa mai sai a dibo wannan kullun kadan a saka in aka dibo shi dan kadan aka saka sai a zo sai a dauko wannan dunkulallen nama sai a saka a tsakin shi
guda daya ko biyu
fara daya in aka saka sai a ƙara kullu a kai
to idan misali kina son ki yi kullun cikakken ruda yi sai ki raba shi biyu tun farko sai a zuba rabi a dauko wannan nama da yaji kayan hadi a saka a tsakiya sai a lullube shi kuma da wani ruwan kullun din na gani
in gefe daya yayi sai a juye ɗayan gefen kima haka za a yi ta yi har a gama daga nan staff masa ɗin mai ta kammala za a iya yin ta da breakfast a sha da ruwan zafi ko dai wani wani abu dai da ake da bukata amma dai ba a yin ta da miya
to wani idan misali na ji ban san in yi kwalle-kwallen nan na in ɗauko nama in zuba a cikin kullum in soye abina shi ma zai ci ko kuwa
an ya saboda zai zama ya baje hakan nan a cikin kullum
wannan dai shine dai hanyar da ake
bi
suka ce kuma wannan gashi da sauki wannan zai yi dadi da safe kuwa musamman in misali aka dan samu sabani ana so a ba miji hakuri to kuwa amarya ga dama ya samu a mishi wannan wainar
ai kan dai ga masu sha'awa ma wainin giro shi ma za su iya sakawa shi ma a tsakiya tunda duka waina ne za a iya
to har wainan giro ke na za a yi a sa mishi wannan nama
da process din da aka bi shi ma
to ana iya yin amfani da kifi a yi amfani da shi
sai a yi amfani da kifi za a iya masu yin kabeji
shi ma a haɗa mishi kai
sai a yi a jikin kula
shi ma a saka a tsakiya sannan a zuba sauran kullu a soya waina wato kana buɗe tsakiya sai ka ga kayan daɗi
to madalla to a sauraro zan bar ku da wannan wakan sai in ce da ku ai hutun ƙarshen mako lafiya
da Binta da Tawagatta. To duka da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. A madadin Binta Ibrahim da dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su a cikin shirin, sai Julie Lazarus Gresham da ta daidaita mana sauti, Aisha Mu'azu ce take muku sallama daga nan birnin Washington DC.